Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio kuma si karkuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da subahin ranar Juma'a 31 ga watan Agusta. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga fakanin labarin.
Shugaban ƴan adawa a Sudan ta Kudu daga mayyar jam'iyyun adawa ƙasar sun rataba hannu kan wata yarjejeniya ta ƙarshe. Amurka ta zargi Rasha da yunkurin karya tattalin arzikin Ukraine, za ku ji ta yaya. Yayin da kuma shugaba Trump ke dokin saka wasu sabbin kuraden haraji akan kayayyakin China.
Karin labarin kenan. A yayin da babban hafsan rundunar sojin Najeriya ke gargadi ga ƴan bindigar da ke kai komo tsakanin Najeriya da Niger, wasu masana sun ce a faɗaɗa harkar soji akan iyakar. Ko me yasa?
To ko Takatsin ne ko Sokoto ne ko Kebbi ne, muna border da Niger.
To a yayin da ƙasar Niger ke shirin ansar kuɗi daga kafafen labaran waje, tana kuma son muryar Amurka ta faɗaɗa harkokinta a ƙasar, ko me yasa?
Ana sauraron ku kware cikin ƙasar Niger. Na yi rangaji kwana 11 ne cikin Niger. Ya kamata a ce maraɗi, zandar, tawa, difama a shi a gadas.
Kamar kowace ranar Juma'a, Jumai Ali na tafi da shirinta na lafiya uwar jiki, amma duk waɗannan sai fa in sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban ƴan adawa a Sudan ta Kudu daga mayyar jam'iyyun adawa ƙasar sun rataba hannu a wata yarjejeniya ta ƙarshe da aka farfaɗo da ita da zummar kawo ƙarshen yaƙin basasan ƙasar da aka kwashe shekaru 5 ana fama da shi. A daren jiya, Alhamis Riek Machar ya rataba hannu a Khartoum, babban birnin Sudan, kwanaki 2 bayan da ya ki amincewa da wannan yarjejeniyar. Sai dai wannan matsayin da aka cimma bata kunshi batun adadin jihohi da iyakokinsu da ake ta takaddama a kansu ba. Batun da aka barwa shugabannin kasashen kungiyar raya yankin gabashin Afirka da ake kira IGAD domin su samar da maslaha a nan gaba. Fatan shugabannin yankin da kasashen duniya da kuma al'ummar kasar ta Sudan ta Kudu shine wannan matsaya da aka cimma ta kawo ƙarshen yakin basasar kasar da ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane. Kana ya raba ƴan ƙasar Sudan ta Kudu sama da miliyan 4 da mahallansu, waɗanda daga cikinsu mutum miliyan 2 suka fice daga ƙasar kwata-kwata. Gwamnatin shugaba Trump ta nemi Rasha ta dakatar da musgunawa da take yi wa jiragen ruwan dakon kaya na ƙasashen duniya da ke ratsawa ta tekun Azov da mashigin Kash. Tana mai zargin Rashan da ɗaukan wannan mataki a matsayin wani yunkuri na karya ƙarfin tattalin arzikin Ukraine. Amurka ta zargi Rasha da haifar da jinkiri ga jiragen ruwan ƴan kasuwa tun daga watan Afrilu, inda ta haifar da tsaiko ga jirage aƙalla 16 da suka nufi tasoshin ruwan Ukraine. Dangantaka tsakanin Rasha da Ukraine ta taɓarɓare tun bayan da Moscow ta yi haɗe yankin Crimea ba bisa ƙa'ida ba, ta kuma haifar da tarzoma tsakanin masu goyon bayan Rasha ƴan aware da dakarun ƙasar ta Ukraine a gabashin ƙasar a shekarar 2014. A lokacin bikin zagayowar ranar samun 'yancin ƙasar ta Ukraine da aka yi a makon da ya gabata, shugaba Petro Poroshenko ya ayyana yanke duk wata hulɗa da Rasha da tarayyar Soviet. Babu dai wani martani da ya fito daga ɓangaren hukumomin Kremlin game da kiran da Amurka ta yi na su dakatar da haifar da tsaiko ga jiragen ruwan na 'yan kasuwa. Rotanni da ke fitowa daga nan Amurka na cewa mai yiwuwa shugaba Donald Trump ya yi wa takwarar aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un alkawarin cewa zai sa hannu kan wani umarni da zai kawo ƙarshen yaƙin Koriya jim kaɗan bayan haɗuwar da suka yi. Kamfanin yaɗa labarai na Vox da ke gudanar da bincike ya rawaito majiyoyi da dama da ke da masaniya kan tattaunawar da aka yi. Suna cewa Trump ya yi alkawarin ne a lokacin taron ƙolin da suka yi da Kim a Singapore a watan Yuni. Rotanni sun ce Trump ya ɗauki alkawarin amma ya gindaya wasu sharuɗa daga baya, inda ya ce Koriya ta Arewa ita ma ta wargaza mafi akasarin makamanta na nukiliya. Rotan na Vox ya auna cewa akasin da aka samu kan wannan shiri shi ya haifar da zafafan kalamai daga Koriya ta Arewa. Yanzu gwamnatin ta Trump bata ce open ba kan wannan rahoto. A halin da ake ciki kuma, a jiya Alhamis, Amurka ta ƙara wa'adin hana Amurkawa balaguro zuwa Koriya ta Arewa na wani tsawon shekara ɗaya. tana mai cewa akwai hadarin gaske tattare da kai ziyara a kasar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump na shirin yayi gaggawar ƙara haifar da takaddamar cinikayya da China, inda har ya faɗa wa hadimansa cewa a shirye yake ya saka ƙarin kuɗaɗen haraji akan kayayyakin China da darajar su ta kai dala biliyan 200 da zarar wa'adin da aka baiwa jama'a su tofa albarkacin bakin su ya kawo ƙarshe, kamar yadda kafar yaɗa labarai ta Bloomberg ta Reuters a jiya Alhamis. Fadar gwamnatin Amurka ta White House ta yi bata ce komai ba dangane da rahoton na Bloomberg, wanda an bato wasu majiyoyi shida da ba a faɗi sunayensu ba, sannan bata ce uban ba kan faɗuwar darajar hannayen jari a kasuwar shinku ba. Hannayen jari na S&P sun faɗi ƙasa, sannan darajar dalar Amurka da yuan ta China da kuma na baitulmalin Amurka duk sun faɗi. A wani labari na daban kuma, shugaban na Amurka ya yi barazanar janye ƙasar daga ƙungiyar cinikayya ta duniya WTO idan bata daidaita al'amuranta ba. Wannan ita ce suka ta baya-bayan nan da ya yi kan kungiyar a wata hira da ya yi da Bloomberg a jiya Alhamis. Wannan mataki da Trump ke barazanar ɗauka ka iya girgiza ginshikin tsarin cinikayya na duniya, wanda Amurkan ta taka muhimmiyar rawa wajen gina shi. Kungiyar Taliban ta yi kira ga dakarun Afghanistan da su kai hari akan takwarorin aikinsu na ƙasar Netherlands da ke aikin ƙarƙashin wani shiri da kungiyar tsaro ta NATO ke jagoranta a ƙasar ta Afghanistan, a matsayin martani kan wata gasar zane da ɗan siyasar nan mai tsananin ra'ayin mazan jiya Gert Wilders ya shirya za a yi ta nuna ɓatanci ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiran na ƙungiyar ta Taliban wanda ta yi a jiya Alhamis ya zo ne a daidai lokacin da shima Wilders ya janye gasar, saboda cewar shi za ta iya haifar da tarzoma da za ta rutsa da waɗanda ba su ji ba ba su gani ba. A wata sanarwa da ƙungiyar ta Taliban ta fitar, kakakinsu ya ayyana gasar a matsayin babban saɓo. Yana mai cewa gasar yunkuri ne da 'yan ƙasar ta Netherlands ke yi na tunzura musulmi baki ɗaya a duniya. A tashi-tashin hankula da ake yi a Afghanistan kuma, lardin Nangarhar da ke gabashin ƙasar tun a farkon shekarar nan ya fuskanci hare-haren ta'addanci fiye da 70, lamarin da ya halaka mutane 260 tare da jikkata fiye da mutane 500. Wata ƙungiyar da take sa ido kan tashi-tashin hankula a ƙasar ta ce galibin waɗannan hare-hare na ƙuna bakin wake ne.
Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda aka ji, ganin yadda miyagun cikin dajin zamfara din nan ke kai komo a kan iyakar Najeriya da jamhuriyar Nijar, inda sukan sace mutane, babban hafsan rundunar sojin Najeriya Laftana Janar Tukur Yusuf Guratai ya yi kashedin ɗaukar ƙarin matakin soji da na diflomasiyyar bai ɗaya don murƙushe su. Hassan Maina kaina gare ka.
Na tambayi babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya Laftanar Janar Tukur Buratai ko wani mataki suke ɗauka a halin yanzu. Ina tabbatar maka cewar wannan batu magabata suna tattauna shi, kuma ana ɗaukar matakai a mataki na diflomasiyya da kuma mataki na soja. Matsayinmu shine za mu ƙara tabbatar da cigaba da kare waɗannan yankuna baki ɗaya. Kaga tuni dai runduna ta 8 ta sojojin Najeriya zuwa arewa maso yamma mai mazauni a birnin Sokoto, kuma tuni babban komandan wannan runduna ya isa birnin na Sokoto. A saboda haka muna ɗaukar matakai masu yawan gaske don dakatar da kai kuma waɗannan 'yan bindiga da tsakanin Najeriya da Nijar. In ma sun kusa jamhuriyar Nijar ɗin, kasan su ma sojin ƙasar Nijar ɗin ba baya suke ba, suna nan suna aiki wurjanjan wurin ɗaukar mataki. A cewar tsohon gwamnan mulkin soja a jihohin Kano da Benue, Kanar Aminu Isa Kwantagora, akwai buƙatar faɗaɗa rundunar sojin haɗin gwiwa na ƙasashen yankin tafkin Chadi.
Ƙasashen da ke cikin wannan tafkin Chadi suna rikicin ya shafe su. So ko ta wannan ƙasar ne ko Sokoto ne ko Kebbi ne, muna boda da Nijar. So kaga wannan mulkin joint force ɗin za ta iya shigowa ciki. A in ka bi ta maraɗin ne, muna boda da Nijar. Dole ne joint task force ɗin su shigo.
Wato in na fahimce ka, ba lalle sai an kafa wata sabon runduna ba.
A'a, faɗa da ta kawai za a yi, faɗa da ma operation ɗin za a yi.
Shugaban hukumar wayar da kan jama'a ta Najeriya Dr. Garba Abari na mai cewa
tunda yanzu abu abun ya kai ga har ana shiga cikin kasa abun ya riga zama tsakanin kasa da kasa sannan a cikin lardi akwai wanda suke shiga tsakanin jiha zuwa jiha to abun da ya kamata a yi shi ne duk inda suka ga akwai bakwar fuska to a yi kokari a sanar da masu gari a sanar da jami'an tsaro kuma haka yaki irin wannan abu ne wanda yake bukatar haɗin kai na jami'an tsaro da kuma ƴan kasa gaba ɗaya
Hassan Maina kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Na gwamna ga rawa ga yaki soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai ga faro
To a gaida Hassan daga Nigeria kuma bari mu kada jamhuriyar Niger inda hukumomi ke shirin maka wani abu mai kama da haraji kan kafofin labarai na waje da na cikin kasar a matsayin kudin amfani da mitocin sauti a fadin kasar Salamu Muna Barma gare ka
A yayin zaman taronta na wata-wata da ke gudana a yanzu haka ne hukumar ta CSA ta sanar da kammala hada wani daftarin dokar da ke kayyade kudaden da za a fara cazar kafafen yaɗa labarai na cikin gida da na waje a matsayin kudaden hayar mitocin FM kamar yadda abin yake a wasu kasashen yammacin Afirka in ji shugaban hukumar ta CSA Dr. Kabiru Sani
manya-manyan kayan fada labaru na ketare kamar ku Niger ne kadai cikin dukkan kasashen Africa ta yamma mu kadai ne bamu da ayar doka ba san shi misali kamar Cote d'Ivoire kowace Africans miliyan 25 suke biya a shekara kuma wannan kaida ce kowa ya sani to shine yasa muka dauki wannan ayar doka
shi wannan haraji ne ko kuwa kudade ne na haya ta shoshi da ta mitoci
kudade ne na haya haraji ai empo ne mu sai sai doka ba ta bamu daman ba mu dauki haraji kudin haya frequency ne kawai
dani tafiya ta kama hanya inda yanzu haka wannan daftarin doka ya doshi hanyar shiga hannun gwamnati wacce yake da hurumin isar da waɗannan takardu zuwa zauren majalisar dokokin kasa
sai wani committee ya yi nazari wasan shi shonan committee zai kai shi conseil du cabinet kuma conseil du cabinet ka san shi ke preparing conseil des ministres sai a kai shi kuma conseil des ministres kuma shine zai kayyada gaba daya sai tura ma majalisa assembly kenan donc inda ana son a sa cikin loi de finance kenan nan zuwa sabo shekara dai insha Allah za a adoptar ta
muryar Amurka da ke watsa shirye-shiryen FM akan mita 102.5 a nan yamai na daga cikin tashoshin kasa da kasa da ke raye gari da shirye-shiryen ta masu kayatarwa saboda haka shugaban hukumar CSA ke ganin lokaci yayi da wannan tasha za ta fada da tashoshin ta zuwa sauran sassan kasa
ana sauraron ku kwalle cikin kasar Niger na yi rangadi kwana 11 ne cikin Niger bat kamata ce muryar Amurka ba kuna da frequency mai kadai ya kamata a ce maradi zandar tawa difama a shi akasta agades
a tsawon shekaru sama da 25 na demokradiya Wannan shine karan farko da hukumomin Niger ke yunkurin karbar kudade daga kafafan ketare a matsayin na hayar mitoci. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Sallai a kuma gaida Suleiman. To ko me ya kai a tiku muna har yaje gidan kan tudu neman tubaraki
na kawo ziyara jihar Niger domin sadu da shugabannin jam'iyyar mu ta PDP da kuma wakilai waɗanda ake cewa delegates kenan
to kafin mu ci gaba ga wannan
ya Allah mahuka
anan ka suna mun yi recording din case na fiyade sun fi dari wadansu in kaji kaman kai kwalla
muna da yan majalisun jaha guda 40 babu mace ko daya muna da ciyamomin kananan hukumomi fiye da 40 babu mace ko daya muna da yan majalisun tarayya guda 24 babu mace ko daya ga gwamna ga mataimaki duka ba mace
akwai haƙƙi na mutum idan ba za ka iya aure ba idan ba ka da halin aure ba ka da halin rike mata ka bata inda za ta zauna ka bata abincin da za ta ci ka bata tufa ka bata makwanci to idan ba ka da wannan kada kai aure
in ka mare ni daidai ne in mare ka tunda dai an ce in ka dauki rai ma a dauki ranka ka dauki idowa dauki naka ka dauki hakuri a dauki naka dan nan kai mare ba za a rama ba
auren nan a hannun maza yake idan har za su mana horo mu rama irin horon da muka musu ba ma mu kai kara a gaya musu a jakun nan su gyara ba kaga lalle ne su rike mu ba
abinda muka gani a zahirance abin tausayi ne. Babu makaranta ko daya wadda za a ce ɗalibai na zuwa.
Suka daddanne min kafana da hannuna, sai na ji ɗayan shi kuma yana cire min wandona, sai suka yi lalata da ni.
Ai ban shi kai da kaiwa ba, akwai mamunitan da aka yi mai.
Ku kasance tare da shirin domin iyali kowace Alhamis da karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe 5 agogon Ghana.
Jama'a tambaya nike da Umwadi ko ka umwadi
wadi haba
inyu shuru ko inyi magana
mata su baka amsa.
To wannan kenan, amma game da zuwan Atiku Mina sai a bi mu a shirin mu na hantsi dan jin cikakken rahoton. Yanzu kan bari mu goma gefe guda Jummai Ali ta gabatar mana da shiri na gaba.
Nafiya uwar jiki babu mai fishi da ke, wannan ko shakka babu. Ko kun san cewa waɗanda suka taɓa kamuwa da ciwon zuciya ko figar ruwa za su samu sa'ida ko kuma za su ga amfani idan suna haɗe ƙwayar maganin aspirin na yara? Abinda za mu fara dubawa kenan da kuma alaƙar da ke tsakanin shan ƙwayar maganin aspirin na yara da rage barazanar kamuwa da ciwon zuciya. Kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana idan muna da sauran lokaci. Masu sauraron lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke, assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci domin gabatar da wannan shirin. An dade da sanin cewa shan kwayar maganin aspirin na yara a kulle yoma yana taimakon waɗanda suka taɓa kamuwa da ciwon zuciya. To amma wani gagarumin bincike ya gano cewa barazana ko kuma kasadar ba su wuce moriyar da yawancin mutane suke samu daga shan kwayar maganin aspirin ba. A yayin da mutane da dama kan sha aspirin domin jinyar ciwon kai ko jijiya ko kuma ciwon jiki, likitoci da masana kiwon lafiya sun dade suna baiwa jama'a shawarar shan kwayar maganin aspirin na yara domin rage barazanar su ta kamuwa da ciwon zuciya ko figar ruwa ko kuma duk wata cuta da ke da alaka da zuciya ko kuma mutanen da suka taɓa kamuwa da ciwon zuciya. Ga abin da Dr. Holly Anderson na New York Presbyterian Well Connell ke cewa akan wannan batu.
It's clear that people who have had heart attacks or most strokes can benefit from taking a baby aspirin every day. It's very important. It reduces your...
Tace sananna abu ne cewa mutanen da suka taɓa kamuwa da ciwon zuciya ko figar ruwa za su samu amfanin rage barazanar su ta sake kamuwa da ciwon zuciya idan suna shan kwayar maganin aspirin na yara a kulle yoma. Yana da muhimmanci kwarai da gaske domin yana rage barazanar sake kamuwa da ciwon zuciya ko kuma figar ruwa ko kuma idan mutum yana da tsawon rai yana tsawaita rayuwarsa. Ko da yake shinan gaibu sai Allah. Wani gagarumin bincike da aka gudanar ya dubi shin ko shan kwayar maganin aspirin na iya raga kafin kamuwa da ciwon zuciya. Bincike guda uku da aka gudanar sun nuna cewa shan maganin ko kuma kwayar maganin aspirin baya raga kafin kamuwa da ciwon zuciya ko kuma figar ruwa. An gudanar da binciken farko da majinyata 12,012 na waɗanda suke fama da ciwon zuciya amma ba mai tsanani ba a saboda wasu matsalolin kiwon lafiya kamar ciwon hawan jini da kuma yawan maiƙo a jiki ko kuma suna shan taba. Sakamakon binciken ya nuna cewa babu wani amfani kila ko domin suna shan waɗansu magungunan ne da ke rage barazanar su ta kamuwa da ciwon zuciya. Dr. J. Michael Gazano na asibitin Brigham da mata ta ce.
The risk that a person has changes over time, and some of that change is due to some of the things that we do, like managing their risk factors.
Ta ce cikin wani lokaci barazanar mutum ta kamuwa da ciwon zuciya kan canja, wasu canje-canjen suna faruwa ne a saboda wasu abubuwa kamar kiyaye duk wasu tabi'un karawa mutum barazana bayan da suka fara nuna alamun kamuwa da ciwon zuciya. Daya binciken kuma an gudanar ne da fiye da mutane 15,000 waɗanda ke fama da ciwon sukari. An gane cewa amfani da aspirin ya ƙara musu barazanar jini ya ta zuba daga cikin jikinsu. Akan haka ga abin da Jen Armitage ta jami'ar Oxford ta ce.
We also saw almost a 30% increased risk in major bleeding. So that was bleeding bad enough to get you into hospital, mainly from the gut.
Tace sun kuma gano ƙarin kusan kashi 30 daga cikin 100 na fitar ko kuma kwararar jini daga jikin mutane. Tace zubar da jinin yayi tsananin da sai an kwantar da masu fama da wannan matsalar a asibiti. Yawancin jinin na fita ne daga ido zuwa kwakwalwa. Ko kuma daga kwakwalwa har zuwa cikin ido. Irin wannan matsala kan yi tsananin da mutum ke fuskantar barazanar makancewa. Bisa ga sakamakon waɗannan bincike, shawarar da likitoci ke bayarwa ga waɗanda suka taɓa kamuwa da ciwon zuciya bai canja ba. Kenan likitoci na cewa mutanen da suka taɓa kamuwa da ciwon zuciya sun fi samun moriyar shan ƙwayar maganin aspirin na yara. Fiye da waɗanda ba su taɓa kamuwa da ciwon zuciya ko figar ruwa ba. Haka ne. To yanzu kuma ga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan ya shigo wannan zaure domin ya amsa wasu daga cikin tambayoyinku. Na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah ina lafiya Hajiya.
To za mu fara ne da wasikar Malam Mahmud Salihu Kaura na Moda.
To
a can jihar Zamfara arewa maso yammacin Najeriya.
To
yace dan Allah ina son likita ya yi min bayani shin me ke kawo aman jini ne?
To akwai abubuwa da ya rike ta aman jini.
To
na farko in mutum na da wani lalura ko a cikin bakinsa to inda kamar wuraren haƙori wani lokacin na kawo wani lokacin kuma akwai ɗansu mutane wanda suna da wani lalura a wurin ƙogoro ko da abincin ke bi wani yakin kawo haƙin jini kuma akwai ɗansu mutane waɗanda suke da abubuwa da a cikin farkon ɓarayin farko na ciki inda suke su suna da wani abu yakan kawo haƙin jini amma duk wani lokaci kake aman jini to ya kawo.
Akwai matsala kenan ko?
Akwai wani abu musamman da ke faruwa kuma ba ka so domin wannan haɗarin da shi ne in kana ta aman jini za ka yi ta jinin ka zai ta fitowa haka to yawancin ba kai ba kai sa'a ba to za ka iya jinin za ka fitar da shi da yawa da yanda in ba kai sa'a ba zai iya halaka ka wani lokaci.
To ya ce wai kuma wai idan mutum ya tashi tsaye sai ya riƙa jin jiwa to idan kamar mutum yana yawan yin aman jini ɗin in ya tashi kuma sai ya riƙa jin jiri ne?
Domin jinin inda kana ta aman jini haka da yawa to in ka tashi tsaye kana jin jiri haka to wannan ba shi ma abin da ke kawo shi kenan Hajiya.
To waɗannan matsaloli da ka danganta da yin aman jini ɗin? Idan kamar aka warkar kamar ciwon gyambon ciki ne ko kuma wani abu ne ke magurin mutum zai samu sauki?
Inda aka san abin da ke kawo na aman jinin aka ba mutum magani to yana iya warkar da shi insha Allah.
A takaice dai kan mutum ya ga yana aman jini ya sake ya bari.
Inda mutum na aman jini ya saurari jinin likita kada mutum ya sake domin wani abu mai kamar abu mai tsanani ke kawo wannan Hajiya.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
To sai kuma tambayar Isuhu da yallafa ki. Shi kuma daga can jihar Kaduna ne.
To.
Ya ce wai shin me ke kawo cutar tsutsar farce ne? Akwai tsutsa a farce?
To, ban tabbatar da abin da malamin ke mintubi da tsutsar farce ba.
To.
To, sai dai ko irin ko gyambon farce ne wanda yake ruwa ɗin nan, to kila shi yake nufi.
To, mun ba shi ansa akan haka, in kuma ba haka ba ne muna fatan ya sake rubutuwa.
To, inda ya kamar irin wannan abin da ke kawo farcen mutum ya rinka ruwa ne to wani lokaci akwai wasu kwayoyin cututtuka da suke shiga farcen wani lokaci ko yankewa ko wani abu ya samu kumbar mutum to wani kwayoyin cuta na iya shiga karkashin kumbar mutum to ya shiga karkashin kumbar mutum ya kan sa wurin ya kumbure kuma wani lokaci ya kumbure to ya kan sa wurin ya yi ruwa to waɗannan ciwukan ƙwayan cuta da ke shiga ƙarƙashin gumba ke kawo wannan yawancinsa. Amma tsutsa wannan ban san kan wannan ban tabbatar da abin da yake nufi ba.
To wannan cuta da kai bayani ɗin ana iya warkarwa ko?
Eh wannan akwai irin maganin da ake bayarwa wanda ke kashe waɗannan ƙwayoyin. To aka ba mutum to mutum yakan samu magunguna kamar na kwana biyar zuwa kwana goma aka yi sa yana warkar da mutum hajiya.
To Allah ya sauwake.
Amin amin.
Muna fatar kuma idan ba mu tambaye shi tambayar Malam Yusuf baki ya sake rubuta mu wannan sai.
Eh, dai mu gane abin da yake nufi ba ya sake rubuta mana eh gaskiya ne hajiya.
To ga wata wasika nan amma kuma ba suna.
To
yace menene amfanin ko kuma tace menene amfanin tafarnuwa a jikin mutum ne? Wai yaya kwayoyin cuta suke? Kuma ta yaya suke kama mutum?
To abinda kwayan cuta suna nan kowane lokaci suna nan. To kin san kuma jikin dan adam muna da garkuwa wanda ke kare mu da kwayan cututtuka. To kuma kwayan cututtuka yawanci tun da aka haifi mutum suna shiga jikin mutum. Kuma mutum na da waɗannan garkuwa wanda turanci suna kiran su antibodies ko ana da su. To waɗannan sukan kare mutum daga ciwuka. To wani lokaci kuma abinda ke kawo kwayan cututtuka kamar indai mutum ko ya yanke ko wani abu ya faru to kwayan cututtukan sukan shiga indai abubuwan kariyar jikin mutum ba ta yi ƙarfi a wurin sosai ba to shi ke sa kawo ciwo. To kuma akwai ɗansu waɗanda garkuwar ba ta da ƙarfi.
To sai mutum ya kamu akwai kuma inda ake shakan kwayan cutar ko?
Eh kuma akwai wanda ake shaka to wani lokaci kakan shaka to wani lokaci kafin garkuwar jikin naka ta soma aiki to shi yasa wani lokaci akan ba mutum magani ya taimake sa. To maganin da garkuwar duk sukan aiki tare ne su warkar da mutum.
To akwai wanda ake sha ta ruwa?
Eh akwai duk kwayan cuta ana muna iya shakan su ko ta ruwa ko kuma ta ƙasa duk ana samun kana iya kwasan cutar.
To likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirin mu na gaba idan Allah ya kai mu a halin yanzu kuwa a madadin
Dr. Lada
Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To a gaishe ki yanzu kan ga Mahmud Lalo da labaran duniya a mun fa a takeice.
Ban yan adawa a Sudan ta kudu daga mayar jam'iyyun adawa kasar sun rataba hannu a wata yarjejeniya ta ƙarshe da aka farfado da ita da zamar kawo ƙarshen yakin basasan ƙasar da aka kwashe shekaru biyar ana fama da shi. A daren jiya Alhamis Riek Machar ya rataba hannu a Khartoum babban birnin Sudan kwanaki biyu bayan da ya ki amincewa da wannan yarjejeniya. Sai dai wannan matsayi da aka cimma bata kunshi batun adadin jihohi da iyakokinsu da ake ta takaddama a kansu ba, batun da aka barwa shugabannin ƙasashen ƙungiyar raya yankin gabashin Afirka da ake kira IGAD domin su samar da maslaha aka ba. Gwamnatin shugaba Trump ta nemi Rasha ta dakatar da musgunawa da take yi wa jiragen ruwan dakon kaya na ƙasashen duniya da ke ratsawa ta tekun Azov da mashigin Kash. Tana mai zargin Rashin da ɗaukan wannan mataki a matsayin wani yunkuri na karya ƙarfin tattalin arzikin Ukraine. Amurka ta zargi Rasha da haifar da jinkiri ga jiragen ruwan 'yan kasuwa tun daga watan Afrilu, inda ta haifar da tsaiko ga jirage akalla 16 da suka nufi tashoshin ruwan Ukraine. Rahotanni da ke fitowa daga nan Amurka na cewa mai yiwuwa shugaba Trump ya yi wa takwarar aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un alkawarin cewa zai sa hannu kan wani umarni da zai kawo ƙarshen yakin Koriya jim kaɗan bayan haɗuwar da suka yi. Kamfanin labarai na Vox da ke gudanar da bincike ya rawaito mujiyoyi da dama da ke da masani akan wannan tattaunawa da aka yi. Suna cewa Trump ya yi alkawarin ne a lokacin taron kolin da suka yi da Kim a Singapore a watan Yuni. Rahotanni sun ce Trump ya ɗauki alkawarin amma ya gindaya wasu sharuɗa ga ƙasar ta Koriya ta Arewa.
To da ya takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin sai kuma da hantsi mu sake shigowa kafin mu sallama da ku muna taya Hawwa Muhammad ba da koshi murnar ɗaurin aurenta yau Juma'a da angon ta Abdullahi Tanko da ƙarfe 2:30 na rana a fadan Shaba bida a garin Bida. Allah ya bada zaman lafiya da zuri'a mai barka. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma Lalo wanda ya taya ni da Sidi wanda ya haɗa mana sautin da injiniyan mu Darius Smith, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.
Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.